الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال عمرو بن ميمون الأودي صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيلي عليكم أولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال وما ذاك؟ قلت تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية تدري ما الجماعة. قلت لا. قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي طريق أخرى فضرب على فخذي وقال ويحك إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يعلم أكيد يساك هذا مؤمن سافيا سافير ثلاثة قوما قوة محرم الشكرة دبو ليلة ليه دل أربعين دين هجرا منذ صلى الله عليه وسلم وتصافير عاشوراء وندشيني كما قوم قوات ترى الشكرة دبو بيو دا شاترة الإساف الميلادية درس منا سبعين دبير سبعين دشدة كرات اللتاف إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لمال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى منا بابي نقوم هر ينزو وشكين ابن دمال كبينا منا نا ألام من لا لا سور زوسيا درش لا فيرتا دكما ألام من لا فير زوسيا دا زمن تقلو دا متاش اندي وما أحسن أما كافنا يا بين من شاو القلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس يتزوسيا تنا غنن غسكيا إلين يدا إدو يكي غنن رانا إدو أيكن سغنن وجي يتكما زوسيا غنن تيكي تو زوسيا رتكن غسكيا تغاني غسكيا شي irin yadda ido in ya ga rana baya buƙatar dalili, to haka zuciyar mutum take. In ta ga gaskiya, ta san gaskiya a duk matsayin da take da shi gwargwadon hali, duk da kuma yana da alaka da wasu asbab din, da ilimi, da nash'a, da tarbiyya, da musahaba, ma'ana alaƙoƙin da mutum yake da su, da yadda yake karɓar, da kuma zuciyarsa asali yadda take, mai adalci ce ko ba mai adalci ba, da babu son zuciya, to duk waɗannan abubuwan ana kawo da su. Amma dai mutum ya ga gaskiya, duk zuciyar ɗan adam ta san gaskiya. Da haka fa'iza ra'a ra'i ash-shamsa lam yahtaj fi ilmihi biha wa i'tiqadihi annaha tali'a, wajen yadda mutum zai san rana akwai ta, sannan kuma da i'tiqadin cewa ta fito, to idan mutum ya ga ranar baya buƙatar wato wani mai shaida ya zo ya masa shaida bayan kuwa ya riga ya ganta da kansa, to nan zai ci gaba da dori akan abin da muka ambata makon da ya gabata, maganganun Ibn Mas'ud akan rashin biyayya ga abin da baka sani ba, da kuma lalle ka bi gaskiya. To irin waɗannan maganganu akwai makamantansu kuma daga wurin wasu daga cikin magabata a ruwato. To shine fara mana da maganar wa ma ahsana ma qala Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Isma'il al-Ma'ruf bi Abi Shama. Wannan malami ɗaya daga cikin malaman al-Maqadisa, Maqdisi ne shi ma, an haife shi a Dimashq, kuma yana cikin malamai sanannu na hadisi, littafansa da yawa akan abin da ya shafi hadisi da tarjamar malaman hadisi. Abu Shama, kamar da muka ji sunansa, ya rasu a shekara ta 665. Ya rasu 595 aka haife shi, ya rasu kuma 665. Fi kitabil hawadith wal bid'ah, a littafinsa mai suna al hawadith wal bid'ah, asalin sunan littafin ga can ya ambata muku a ƙasa, al ba'ith ala inkaril bid'i wal hawadith, sunan littafin kenan haƙiƙa. Wato yana cikin littafai masu kyau da aka yi akan inkarin bid'a, hana bid'a, munana bid'a, da sanya mai karatu ya kyamaci bid'a. Kuma ga dai malamin ba na kwanan nan bane, can baya yake, bal an haifi Ibn Taymiyyah da shekara 4 ya rasu, ma'ana Ibn Taymiyyah shekararsa 4 a duniya lokacin da wannan shi ya mutu. Kun ga shi ba na kwanan nan bane, Ibn Taymiyyah shekara ta 661 ai ko aka haife shi, yawwa. To shi kuma wannan bawan Allah 665 ya bar duniya, yana cikin malaman Dimashq masu kuma rubutu mai amfani sosai ga mutane. Wata rana sababbin rasuwarsa suna ambatawa, wasu mutum biyu suka shiga gare shi, kawai suka yi masa duka, ba a san sababbin ba, ya kwanta rashin lafiya, wannan shine sababbin mutuwarsa. Amma ba mutum ne irin mai tadin hankali ma ko wani abu, babu wanda ya san sababi. Allah maɗauki ya gafarta musu. To ya rubuta littafai dai da yawa akan bayanin da kuma tarihin malaman hadisi na gari kaza da na gari kaza, da tarihin wane da wane, da ruwayar da ya yi abun wane. In ka duba dai maraji da suke magana akan rayuwar malamai, musamman Sirar Ilmun Nubala, za ka ga maganganu da tarihi mai kyau a kansa. To yana cewa, tunda dai su yaƙinmu na maganar luzumul jama'a ne, ya ce haifu ja'al amru bi luzumil jama'a, duk inda umarni ya zo cewa a lazimci jama'a, a haɗa kai, kada a fanɗare, falmuradu bihi luzumul haqqi wattiba'uhu, abinda ake nufi shine lazimtar gaskiya da kuma bin gaskiya, shi ake nufin an ce a haɗa kai. Da'iman mutane wasu sukan ɗauki in an ce a haɗa kai shine kowa ya bar aƙidarsa, abu kawai a hada gangar jiki, a yi taro, a yi jawabai, kowa ya watse, a ci gaba kuma da yadda ake da saɓani, wannan ba haɗin kai ba ne. Bayan da za a yi haɗin kai ba a bar son zuciya ba. In dai ka ga ana son a haɗa kai, a lalle kowa ya bar abin da yake ganin shi ne in har ya saɓa wa gaskiya. Ya nemi gaskiyar tsagwaranta. Ko ta saɓawa abin da shi ya tashi a kansa kuma yake so, ya haƙura da wannan, ya bi abin da Allah yake so, abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. To a haka shi ne za a samu haɗin kai. Kullum in muna irin wannan zance na kan bambance, akwai abin da ya shafi ko a yi taro a tattauna don a zauna lafiya. Wannan ba sunansa haɗin kai ba, ƙila zai zama haɗin kai na zaman lafiya, wannan alheri ne. Abu ne da ake nemansa wannan, ko da wanda ba musulmi ba za ka iya zama. A ce tattauna za a yi da mutanen unguwa, da musulmi da wanda ba musulmi ba, da mai aƙida kaza da mai aƙida kaza, duk a ga yadda za a zauna lafiya. Wannan ba matsala. Amma haɗin kai na addini, haɗin kai na addini, to dole kowa ya bar abin da ba gaskiya ba ya zo kan gaskiya. Gaskiya kuma kowa ya san masdarinta. Masdarinta Ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma tafiya akan manhajin magabata, wato salihan bayi da suka gabata, sahabbai da tabi'ai. Duk wanda addininsa ya saba wannan, to hakika ba akan gaskiya yake ba. Duk mutumin da yake son gaskiya, to tana nan a hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar su akan abin da ya zo da shi. Wannan kuma dama su ne waɗanda ake kira ahlus sunnati. Ahlus sunnati ana nufin sahabbai. Yayin da al'umma ta rarraba, wannan ya bi can, wannan ya bi can, wannan ya bi can, aka samu khawarija suka fita, aka samu shi'a, aka samu mu'tazila, aka samu suwaye suwaye ga su nan, to waɗanda suka haƙura akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ba su rarraba, ba su bi wannan sabbin hanyoyin ba, su ake nufi da ahlus sunnati. Su ne za ka ji ana ce musu as-salafus salih, kuma mabiyansu su ne mabiya as-salafus salih. A ce musu as-salafiyun, a ce musu ahlus sunnati, a ce musu ahlul hadisi, a ce musu ahlul asar. Wannan duk su ne abu ɗaya ne ake kira, kuma mutum ɗaya ne, ko in ce mutane ɗaya ne ake kira. Ba ƙungiya ba ce da aka kafa ta da shugaba da waye da waye, a'a, manhaji ne, hanya ce ta tafiya. Duk wanda yake kan wannan hanyar, to shi ne wanda ya dangana kansa zuwa ga wannan, kuma ya zama ya tsayu kan waɗannan ƙa'idoji. Ƙur'ani gaskiya ne, babu ƙarya a cikinsa, babu kuskure. Duk hankalinka, duk fahimtarka ga rayuwa, to abin da ke cikin Ƙur'ani ya fi fahimtarka. Sai ka yadda da wannan, sannan kake zama a cikin ahlus sunna. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi kai musulunci ba sai da su. Sai ka yadda Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi ka fahimta, ya fi ka ilimi. In dai ya yi magana, ko ta duniya ce ko ta harkar addini, to ta fi taka. Inda ya tabbata ya faɗa, ko akan duniyar yayi, ku fahimci wannan. Yawwa, in bai yi ba akan duniya, ku yi zancen duniyar ku. Amma in yayi kuma ya inganta, ya bar duniya akan wata magana da ya faɗa akan abin da ya shafi addini ko harkar duniyar, to maganarsa ita ce gaskiya. Sai fa idan bai tabbata ya faɗa ba. Sannan abu na uku, lalle ya zama ma'auninka na fahimtar Ƙur'ani da hadisi, ma'auninka na fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to yana tafi ne akan yadda sahabbai suka fahimta. Barin hanyar sahabbai bata ce. Khawarijawa su suka fara barin hanyar sahabbai kuma bata suka yi, suka zo suka kafirta al'umma, suka kafirta Aliyu, suka kafirta Muawiya, suka kafirta duk wanda suke tare da su. Shi'a suka zo su ma suka kafirta sahabbai, ba su yarda da su ba. Mu'tazilawa suka zo suka ga hankalinsu ya fi Ƙur'ani, ya fi hadisi. Duk wanda ka ga ya karkace, ya bi wata hanya, ko ta hanyar hankali da falsafa da makamantan waɗannan, ko kuma ta hanyar ta'abbudi, mutum ya fito da wata ibada da wani zikiri, ya ga ga wani malami ya yi wani zikiri, bari ya bi shi ya yi irin nasa, ko da ya saba wa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka asalin karkacewa dai shine ka ɗauki hankalinka ko abin da kai ka fahimta yafi maka akan abinda Allah yace, yafi maka akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, yafi maka abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi, wanda shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu akai. In ka bi wannan hanya da ta saba wannan abubuwa, to shikenan kai ba za ka zama cikin ahlus sunna ba, koda kana sallah a masallacin ahlus sunna. An gane? Yawwa. Allah ya kyauta. Don haka in an ce alazimci gaskiya, alazimci jama'a, abinda ake nufi da jama'a shine ka lazimci gaskiya. Ina gaskiya take? Ka bincike ta. In ba ka da ilimi, ka tambaya wai meye gaskiyar abu kaza. To ran da aka ga maka gaskiya, gaskiya kuma tana tafe ne da dalilinta, ba san zuciyar malami ba. Malami abinda ya zaba in ba nassi yayi istihadi, to ana dubawa in ya dace da Qur'ani da sunnar ta bangaren maqasidin abinda yake faɗa. In muhallin da ake istihadi ne sai a karba. In ko ba matsalar istihadi bane, musamman dama matsalolin da ake sabani akan su, harka ce ta aqida, harkar aqida ba istihadi bane a ciki. Gaskata labari ne, ka yadda abinda Allah ya faɗa yafi naka, ka yadda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yafi naka, abinda sahabbai suka fahimta dangane da Qur'anin da hadisin yafi fahimtarka. To a lokacin zaka tsaya akan daidai, in ba haka ba zaka karkace. Allah ya tsare. Yace wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan, koda waɗanda suke riko da gaskiyar nan ɗan kaɗan ne, ko ba su da yawa, karka damu da yawa. In wannan zancen makon da ya gabata, wal mukhalifu lahu kathiran, kuma koda waɗanda suka saba wannan gaskiya din suna da yawa. Ko duk duniya ce za ta hadu, in akan ƙarya take sai kai kadai akan gaskiya, to ka tsaya akan gaskiyar. Amma kada ya zama kuma akan bata kake kana kafa hujja da kai kadai ne akan, saboda kai kadai ne, don haka kai ne mai gaskiya. Kowa nan yana lazimtar abin amana, ana daure shi ne da bin gaskiya. Sai an bi gaskiyar, in ya tabbata ita ce gaskiyar, to nan ake zancen karka damu da kadai ce. Amma fa in ba gaskiya bane, kawai taurin kanka ne, kai kana ga kowa bai fahimta ba sai kai, bayan ka saba mu Qur'ani, ka saba mu hadisan, ko kana da wata aqida daban, to kuma karka zo ka ce a tunda ni ne kadan, don haka ni ne gaskiya. An fahimci abin? Inda gaskiyar take tana da ma'auninta, to amma in an same ta da ma'auninta, to kar a damu da karanta. Shine zancen da ake, ba alamar gaskiyar shine karanta din ba. Ku fahimci wannan sosai. Ma'ana rashin yawan adadi ba shi ake fara kallo ba, a'a, zaman ta gaskiyar. Sannan kuma wajen damuwa ko rashin damuwa abinta shine za a duba. Karka damu da kowa, in dai akan gaskiya kake, ko kai kadai ne, ka kyale mutane ka bi gaskiya. An dai gane zancen. To sai ce li annal haqqa, domin ko ita gaskiya, huwa alladhi kanat alayhi aljama'atu alula, kun gani, ita gaskiya ita ce abinda aljama'atu alula, jama'ar farko a wannan al'ummar suke kanta. Ar-ra'il al-awwal, as-salaf as-salih, abinda suke kai shine gaskiya. Wani abu daban ba zai saba ma waɗannan mutanen da hangen su da fahimtar su ya zama shine gaskiya ba. An gane wannan? Min ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam, tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai, kungiyoyin musulmi nawa ne? Ɗaya ce, babu wata kungiya, ba a kafa ba, kuma babu wani mai shugabancin wani tunani, ko babu ƴan kaza da ƴan kaza da ƴan kaza da ƴan kaza. Al'umma ɗaya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba a fara samun a ce wannan ƴan kaza ba ne, wannan ƴan kaza, sai da Khawarijiyawa suka fara zuwa suka kafirta al'umma, suka kuma ware, aka samu mufasala, mufasala shu'uriyya, mufasala jasadiyya, suka ware da jikinsu, suka ware da jinsu, da imaninsu, da alaƙarsu da kowa, suka ji cewa kowa abokin gabansu ne, su kadai su ne musulmi. To a lokacin aka fara samun wannan, aka zo aka samu shi'a, aka samu sauran ƙungiyoyi, sawa'un ta bangaren siyasa kamar su Khawarijawa da Shi'a ko bangaren abin da ya shafi aqidu Mu'tazilawa da gauran su da suka dauki karatu a wurin su ko kuma suka dosani manhaji irin nasu wanda suke fifita hankali akan nusus sannan shikenan kuma aka bazama sai kuma masu dariqun sufaye su ma suka shigo a karni na farko na biyu haka aka tafi dai sai al'umma kuma ta gutsitsire ta rarraba a farkon lamari shi yasa ake cewa waɗanda suka tsaya akan tafiyar farko musuluncin farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba a siffanta shi da khawarijanci ba a siffanta du da Shi'a ba a siffanta shi da mu'tazilanci ko wani ii haka sunaye ba ya tsaya suka tsaya akan addinin musulunci na asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to waɗannan su ake cewa ahlus sunnati daka sunan ahlus sunna ba bakon suna bane ba daga baya yazo ba a tun zamanin sahabbai shine shi yasa Abdullah ibn Abbas afassara sa da yayina yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki suke haske wasu fuskoki suke duhu yace yawma tabyaddu wujuhu ahlis sunnati wa taswaddu wujuhu ahlil bid'i magani yace ranar da fuskokin ahlus sunnati suke haske kaga shi lafazin ahlus sunna daga bakin ibnu abbas sannan kuma dama lafazin sunnar ai tun daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara jinsa alaikum bi sunnati ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunna ma'anar sunna shine hanyar sa yawa hanyar sa ta farkin sa fahimtar sa abin da yazo da shi addinin sa shi yasa an ce ahlus sunna abin da ake nufi shine addinin musulunci asali shine ma'anar ahlus sunna addinin musulunci da bai rarraba ya gutsure ya bi hanyar wane an gutsutsura hanyar wane dariƙar wane fahimtar wane wanda aka kafa kungiyoyi wasu da sunan wasu mutane wasu kuma da sunan fikirori to waɗannan karkabu wannan hanyar duk wata tafiya da aka yi mata wani sunan da aka gina wala'i da bara'i a kansa aka ce duk wanda baya ciki ba musulmi bane ko aka sanya wasu ka'idojin da suka saba ma Qur'ani da hadisi to karka lazumta wa kanka an fahimci wannan ka'idar yawa ba haram bane ai kungiya ta kira zuwa ga addini ba haram bane jama'atu nasrul islam jama'atu izalatul bid'a da makamantan ita a masalin a matsayin kungiyar kawai a ce kungiyar yin aiki kaza ne ba shine laifin ba amma gina wala'i da bara'i kamar irin yadda ake kungiyoyin ga mukabin nan taimakon gari da sauransu amma a ce duk wanda baya kaza ba musulmi bane duk wanda baya wannan tafiyar kaza ne to anan ne ake samun matsala kungiyancin ne laifi ba yin kungiyar a matsayinta a shar'ance ba an fahimci wannan yawa dole ya zama cewa da kungiya da jama'a dole abu qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata Allah sa an fahimci wannan yawa Allah sa mu dace to sai ce wala nazara ila kasrati ahli al-batil ba'dahu kada mutun ya damu da yawan wanda suke kan hanyar barna bayan ma'abuta gaskiya bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke kan abin da ba daidai ba to karka damu da yawan su duk yawan karkatattu kar ya dame ka duk wanda ya zabi in dai shi bai ji kunyar ya ce ba zai bi hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba hanyar wani zai bi to kuma ba zancen kunyar kai ka ji kunyar bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan abin yawa wani alfahari yake shi dan kaza ne kai kuma kai alfahari shi cewa kai dan hanyar manzon Allah ne wani shine abin alfaharin ka sallallahu alaihi wasallam kuma karka damu qala amr ibn maimun al-audi amr ibn maimun al-audi dai daga cikin tabi'ai ko mukhadramin ya rayu a jahiliya ya musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zauna Sham ya zauna dai a ƙarshe a Kufa a ƙarshe ya zauna ya haɗu da Mu'adh ibn Jabal a Yaman tun daga ran lokacin nan yace ya ji karatun Mu'adh ibn Jabal yana karatu da irin sauti da Allah ya bashi mai daɗi yana cewa Allahu akbar yace tun daga lokacin Allah ya jefa soyayyar sa ga a cikin zuciyar sa, ma'ana yaje yana san Mu'adh ibn Jabal, yace tun daga lokacin bai rabu da shi ba har sai da ya binne shi, ma'ana yana cikin waɗanda suka binne Mu'adh ibn Jabal. Tunda yaji yadda Mu'adh yake da ilimin sa da fahimtar sa, ku ga yadda ake lazimtar gaskiya, yace ya bai rabu da shi ba, a kullun suna tare sai in za a rabu, kowa zai tafi gidansa ya kwanta, da safe ko zai neme shi, shi ne malamin sa, shi zai sa shi a hanya har sai da ya rasu. Yace da shi aka binne shi, yana cikin mutanen da yana saho na biyu a ran da aka kashe Sayyidina Umar, aka soke shi da wuka, ya ga duk abin da ya faru. Amr ibn Maimun al-Audi a idansa duk aka yi wannan, har yanzu ya sahib da yawa daga cikin hadisan Mu'adh ibn Jabal zaka ji daga gare shi, ya roto daga gare shi, ya roto daga Ibn Mas'ud, ya roto daga Ali, ya roto daga Umar, da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manyan nan yayi ruwaya daga gare su. Shine ke bada labarin nan, duk da akwai magana akan ingancin sa ta wasu fuskoki, labarin ina ji mun taba zancen sa, ko malam Ibn Qayyim ya kawo shi a cikin Tariqul Hijrataini akan wajen bayanin munin zina da hatsarinta, da yake bada labari wata rana akan idansa ya ga wani gwaggon biri da matarsa suna kwance, sai matar ta tashi ta je gun wani namijin ya sadu da ita, sai kuma ta dawo gun nata mijin na farko, ta kwanta kusa da shi har ta sa hannunta ta ƙarƙashin kansa, ma'ana dai ta kusance shi, sai ya tashi ya sunsuna ƙasanta, sai ya ji alamar wani ya taɓa ta, shi ne ya tafi yana ihu ya tattaro birori, shi ne birori suka haɗu suka kama ita matar da wancan, aka tona rami aka sa su aka jefe su suka mutu. Yace akan idansa aka inji Amr ibn Maimun al-Audi. Dai wasu suna sukan tariƙar zancen, amma dai yana cikin abun wa'azi dangane da hatsarin zina, idan har biri zai jefi mazinaci a cikinsa, to ɗan adam kuma fa, duba ɗan adam yadda ya ɗauki zina abun ado, yana ɗaukata abun birgewa, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu. Amr ibn Maimun al-Audi a shekara ta 74 ya rasu na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, 74 kun ga a cikin farfarkon lamari suna tare da sahabbai. To shine yake cewa sahibtu Mu'adh bil Yaman, na zauna da Mu'adh ibn Jabal a Yaman, na abokance shi, na zauna tare da shi, na zama cikin sahabbansa. Fama faraqtuhu, bal rabu da shi ba, hatta waraituhu, har sai da na binne shi, fit turabi, a cikin ƙasa, bishami a Sham, lokacin da ya rasu. Thumma sahibtu ba'dahu afqaha an-nasi Abdullah ibn Mas'ud, sannan bayansa sai na duba waye mafi fiqhu, mafi fahimta na addini, sai na zama tare da shi. Kun ga wannan yana nuna maka kullum ka zama tare da wanda zai amfane ka a lahirarka, alaƙar ka da mutum ita ce wannan addini, wanda duk ka za ka amfana da shi to ka lazimce shi ka samu abin da Allah maɗauki ya hore masa na alheri, in ya rasu to ka nemi irinsu, kuma ya zama kullum kana neman mutanen kirki da su za ka zauna, to musamman ma ballantana a ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace thumma sahibtu ba'dahu afqaha an-nas Abdullah ibn Mas'ud fa sami'tuhu yaqul, sai na ji shi yana cewa alaikum bil jama'ati, ma'ana daga cikin abubuwan da na koya a gunsa, ba ana nufin randa na ji, randa na haɗu da shi ranan na ji wannan ba, yana nufin daga cikin abin da na ji yana faɗi, tunda a siyaƙin maganar lazimtar haɗin kai ne da al'umma da kuma tsayuwa akan gaskiya, yana cewa alaikum bil jama'a fa inna yadallahi ala al jama'a, lalle hannun Allah yana kan al jama'a, lafazin jama'a, za mu zo mu ji fassarar jama'a. In aka barka da jama'a kawai, me za ka ɗauka? Taron jama'a ko yawwa, ka haɗa kai da jama'a, karka raba kan al'umma. Thumma sami'tuhu yawman min al-ayyami wa huwa yaqul, wata rana kun ga ga wannan zancen kun fahimce shi, naji shi yana cewa alaikum bil jama'ati fa inna yadallahi ala al jama'a sai kuma wata ran naji yana cewa wa huwa yaqul na'am inan ala al jama'a ni ana wabugu na ku ma al jama'a ni to sabanin dai nusakh ne kuma alfaz din akwai wancan akwai wannan duka sai naji shi wata ran yana cewa سيلي عليكم أولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها وسشو قبني ذا سشو قبن شيكو معنى أقول لك شيء ذا أسامو وسما سشو قبن شيء ذا سشو قبن شيكو ذا سلك جنك لتسلى دقلوك شنتا بذا سلك فتو ودولي أي سلم شو قبني لكي شنو أن ذا سسو سيتي نجوه magana ibnu mas'ud ne sai ibnu mas'ud yake cewa fa sallu salata limiqatiha ku kurka yin sallar ku a lokacinta fa hiya al faridatu wanda za ku yi ku kadai din nan a gida to ita ce farilla wa sallu ma'ahum sannan ku yi sallah tare da su fa inna halakum nafila wanda za ku yi tare da su din ita ce nafila me yake nufi yawa a lokacin da khalifofi sune limamai su suke yin sallah a masallaci sune masu sallar juma'a masu sallar idi sallar khamsu salawat duka su suke yi to lokacin da an samu wani lokaci a tsakiye can cikin daularin banu umayya an samu lokacin da khalifofin suke jinkirta sallah ba sa fitowa da wuri sai kaga an kira sallar azhar usman ne suka ce akan kai har wajen kamar karfe 3 khalifa bai fito ba kuma shine liman jama'a suna masallaci suna zaune suna jiran sa kuma sai ya fito ayi sallah to shine ibnu mas'ud yake fadi irin wannan abun zai zo za ku ganshi amma in haka ta faru abinda nake ba ku umarnin ku yi da shawara ta gare ku ita ce in lokacin sallah yayi lokacinsa na farko to ku yi sallah akan lokacinta a gidajenku kowa ya sallar sa ta farilla shi kadai sannan sai ku fito masallaci ku zauna har lokacin da su shugabannin za su fito sai zama in suka yi sallah tare da ku an ja lokaci an makara to wannan sai ta zama nafila a gare ku amma kar ku ware wannan yace zai masallacin sa daban ko kuma ku yi tawaye ku ce ni na yi fushi na tafi saboda wannan zai raba kan jama'a wannan ita ce fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a dalilin wannan ne malami suke tattauna shin ya me hukuncin yin jam'i biyu a masallacin da yake da limami ratibi ai kun ji akwai irin wannan tattaunawar har suka saba wasu malaman su ce makaruhi ne ko yawwa saboda me duk abin da ake kallo shine irin wannan abu ba a san raba kan jama'a ba a san raba kan jama'a ayi hakuri da al'umma da shugabancinta kar a raba kai wannan yayi nasa wannan yayi nasa shi yasa da a irin waɗannan zamanin salafu salih idan mutum ya tashi a masallaci saboda an jira liman bai zo ba sai ya tashi zai sallar sa sai kaga da tijai malamai masana sai su kama rigarsa sai su jawo ce zauna zaka saba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hakuri ake yi da limamai har su fito ayi sallah dai da dai na san a zamanin yanzu akwai ka'idoji da ake fadi an sa lokaci kaza da kaza to in dai mutum shine shugaban al'umma kuma shi zai da a ganka kana cikin yan tawayen da basu yarda da shugabancinsa ba alama ce ta khawarijawa to wannan shine hadarin abinda ba a so kenan ka raba kan al'umma ayi hakuri halli man yazo har ayi sallah kuma kowa ya tafi da abin duk mai uzuri to da ma sunansa mai uzuri sai kama hanya je uzurin sa an bin shi abu yau to wannan dai shine asalin abinda ibnu mas'ud ke ba wa tabi'ai shawara wa sallu ma'ahum fa innaha lakum nafila قال سي عمر ابن ميمون الأودي يتي قلت سينتي يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا كو صحبنا دمكي بنكو ما أدري ما تحدثونا ني بنغاني وانا أبنى كي يامنا mutum iya rudewa ai ko ya ga wancan zance fa alaikum bil jamaa kuma sannan ga wannan cewa kai sallah kai kade a gida ka zo kuma kai nafila tare da shugaba kana sai ce wa ma zak ibnu mas'ud tin bishi menene me kake nufi qultu sai nace ta amurni bil jamaati kana umarta ta da jama'a da hadin kai wa taqudduni alaiha kana kwadaitar da ni akan in lazimci jama'a thumma taqulu sannan kuma kace mun salli salata wahdaka wa hiya alfarida sannan kace mun in yi sallah ni kadai ita ce farilla wa salli ma aljama'ati sannan in yi sallah da jama'a wa hiya nafila kuma ita jama'ar ita ce nafila bayan ka ce in zama tare da jama'a qala sai ibnu mas'ud yace ya amr ibn maimun ya kai amr ibn maimun qad kuntu adhunnuka min afqahi ahli hadhihi alqaryati ani da na dauka a garin nan ba irin ka wajen fahimtar addini kana cikin mutanen da suka fi fahimta tadrimal jama'atu ka san me ake nufi da jama'a din kage da dalibi da malami yadda dalibi ke fahimta a wurin malami akwai ashe abinda kana da kana yi masa wata fahimta ya zama kila ba haka ba malami shi zai saka hanya to ai abin nan da ka dauka shine kaza to ga yadda yake sai ce tadrimal jama'atu ka san me jama'a qultu la sai yace a ban gane ba ban sani ba qala sai yace inna jumhural jama'ati alladhina faraqul jama'ata ai jumhurun jama'a mafi yawan jama'a alladhina faraqul jama'a sune wanda suka kauce wa ma jama'a aljama'atu abinda ake nufi da aljama'a shine ma wafaqal haqqa shine duk abin da ya dace da gaskiya don haka abinda aka ce kabi shine ka bi gaskiya ba ka bi taron jama'a ba kun ga fassara masa me ake nufi da jama'a din yawa anan akwai ma'ana biyu da ya kamata mu fahimta na farko lafazin jama'ar min haythu huwa yadullu alame akan yana nuni akan hadin kai zama tare da al'umma nan idan al'ummar su ne dama akan gaskiya kar ka fito da wani ra'ayi da zaka saba wa al'umma an fahimci wannan don ka zama tare da taron jama'a da shugabancin su kar ka ware kar ka ce baka yadda da shugabanni ba ka zama dan tawaye ka zama sallar idin ka daban da kai da almajiranka baka bin umarnin ganin wata duk wannan kar ka zo ka ce kai ne akan gaskiya ka ware ka rabu da jama'a ka ce irin jama'ar da ake nufi ita ce irin wannan ta ibnu mas'ud a'a jama'a suna haɗe akan shugabancin su to ka tsaya tare da su kar ka fito da wani sabon ra'ayi da zai saba musu an fahimci wannan jama'a sun karkace mafi yawan su to kai ka bi gaskiya ko da mafi yawan nan a karkace suke don haka dai asali me ake bi gaskiya in jama'ar ce mai yawa mafi yawan gari da mafi yawan ƙasa in su ne akan gaskiya to ka tsaya tare da su in kuma mafi yawan ne suka karkace to ka nemi gaskiyar da yake bi da haka zantin ibnu mas'ud yana nan lafazin jama'ar a matsayin kar a raba kai shi ma kuma yana nan shi yasa kun ga zancensa wancan na farko din da mahallinsa zancensa wannan na biyun ma shi ma da mahallinsa an fahimci zancen insha Allah da haka dai kullun ya zama ka'idar ka ita ce bin gaskiya a inda take duk waɗanda suke tare da gaskiya to kana tare da su inda aka ce wani ya karkace zai raba kan jama'a da wani ra'ayi ko ya kafirta mutane ce shi kadai ne musulmi duk wanda ba akan fahimtarsa yake ba kafiri ne irin yadda aka samu hanyoyi da yawa dai zaka gani hanyoyin bid'a da yawa masu bid'a su suke kirkirar tunaninsu kuma su yi muhakamar mutane zuwa ga tunanin su fito da bid'a su ce duk wanda bai daidai wannan bid'ar ba ko kafiri ne ko kaza ko kaza to wannan kuskure ne asalin abin da zaka bi shine qur'ani da sunna da fahimtar salihan bayi magabata duk inda wannan take to ka zama anan komai karanci komai yawa in kuma aka zo bantan cewa kar a raba kan jama'a kar a kawo tashin hankali kar ka zama wani daban to ka tsaya tare da jama'a muddin da jama'ar nan su ne akan gaskiya an fahimci wannan nan ta wajen maslahar zamantakewa kuma mufanci wannan akwai maslahar zama kar a kawo tashi hankali kar a kawo fitina kar a kafurta mutane kar a kashe kashe to wannan duk inda jama'ar musulmi suke da kurakuran da ke ciki kar ka koma gefe kuma ka ƙara fadin rabuwar ka kafurta kowa ya zama ka ce kai kadai kai ne shugaba kai kadai kai ne kaza kai kadai kai ne ka fahimta an fahimci wannan saboda me fito da al'umma da ya katta da makami shi kuma akwai nassoshi daban da suka hana kar ka zama cikin khawarijawa masu kafurta al'umma masu cewa kowa kafiri ne ko masu kowa bai fahimta ba sai su kar ka zama cikin wannan duk irin gaskiyar kuma da kake rike da ita koda kana kan gaskiya to ba a ce ka yaki al'umma ba ku fahimci shi kuma wannan shi ma yawa zaman ka kallazumci gaskiyar wani abu ne tilastawa mutane su bi ra'ayinka wani abu ne to wannan baka da iko a kansa ran da mutane suka fahimta shikenan ran da mutane ba su fahimta ba ka ci gaba da ilmantarwa da karantarwa da fahimtarwa wannan shine aikinka amma ka zo ka ce ka ware ka koma bayan gari sauran jama'a kafirai ne sai kai kadai to wannan yana cikin asalin abin da shari'a ta hana shi an gane wannan in kana da fahimtar da ko da ita ce gaskiya to kar ka ce zaka kuma ware daga cikin jama'a sai idan kuntata maka ake an hana ka addini to shine sai kai mene hijira amma in ba haka ba kana zaune da jama'a lafiya to ka zauna cikin su kai mu'amala da su kai ilmantar da su kai wa'azi ka fadakar da su ka gaya musu abin da ka fahimta na gaskiyar nan dan su gane a hankali to wannan shine mafi alheri abin da ya kamata kai amma in aka zo kan kuma me zaka bi to kullum gaskiya zaka zama tare da ita ina fata kun gane zancen da nake nufi yau akwai zancen haɗin kan asalin yana nan kar a raba kan al'umma kar a kafurta su kar a koma wani wuri a ce duk wanda bai bi ka ba kafiri ne sannan kuma akwai maganar cewa asalin abin da za a bi gaskiyar za a bi kar a lura da adadi da yawa to yau su yakin da muke bi shine wannan yauwa wanne cewa ka bi gaskiya duk inda take komai karancin adadin masu binta kar ka damu Allah sani an gane me nake nufi to sai ce aljama'atu ma wafaqa alhaq in ji ibn mas'ud wa in kunta wahdak ko da kai kadai ne in je kai ne akan gaskiya to ka tsaya kai hakuri akan gaskiya wa fi tariqin ukhra aw wata riwayar daban fa daraba ala fakhidhi abinda yayi min shine shi ibn mas'ud in ji amr ibn maimun sai da kitinyata muna zaune yace wa qala yace waihak kai canka yace kai inna jumhuran nas faraqu aljama'a ai mafi yawan mutane sun rabu da jama'a saboda sun bi ko ra'ayin khawarij jama'a ra'ayin mu'tazila ra'ayin wannan sun bar al'ummar kadan wadanda suke kan gaskiya wa innal jama'ata abinda ake nufi da jama'a shine ma wafaqa ta'ata Allah azza wa jalla duk abin da ya dace da ta'ar Allah to shi ake nufi da jama'a ka zama tare da jama'a ka zama tare da da'ar Allah subhanahu wa ta'ala Allah sa ana fahimta qala nu'aib ibn hammad kuma yana cewa ya'ni idha fasadat aljama'atu idan jama'a ta lalace al'umma ta lalace fa alayka bima kanat alayhi aljama'atu qabla an tafsuda to ka lazimci abinda jama'ar suke kai kafin jama'ar ta lalace ko ita kalmar lalacewa ai wata marhala ce wani mataki ne na rabuwa duka haka ake a asali a lalace ba akwai lokacin da ba a lalace ake ba sai lalacewar ta zo to ka lazimci abinda al'umma suke kai kafin lalacewa shine zancen da muke kullum abinda muke kiran al'umma a kai shine a lazimci abinda ake kai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai kafin al'ummar ta rarraba yanzu da aka riga aka rarraba wannan ya kama hanyarsa wannan ya kama hanyarsa to baka hujja da rarrabuwar ka ce wani abin alheri ne kuma ba za ka ce kowa akan gaskiya yake ba wannan shi ma ba daidai bane ka ce kowa akan gaskiya a'a gaskiya guda ɗaya ce dangane da abin da ya shafi abubuwan aqida an gane gaskiya guda ɗaya ce akwai furu'i kaɗan na saɓani wajen fahimtar wasu nassoshi amma asalin gaskiyar tauhidi guda ɗaya ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ce ba guda ɗari ba ce ko kun taba ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni abu wani a bayansa shi yake cewa abukansa ai ba san zuciya bane ba san kai yake ba cewa abi shi umarnin Allah ne cewa abi shi an gane don haka bai ce ka bi wani ba bayansa duk wata hanya da aka sanya ma sunan wani wannan hanyar wani ce wannan hanyar wani ce wannan hanyar wani ce ka rabu da ita ka dawo kan ta manzon Allah sallallahu alaihi in ka ci ka masoyin manzon Allah to ka rabu da duk wata dariƙa mai wani suna dariƙar wani da wani da wani da wani da wani ka dawo kan ta ma'aiki sallallahu domin wallahi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yafi wannan mai wannan sunan kowaye shi haka ne ko ba haka bane to in kana son alheri ka koma asalin yadda jama'a take tun kafin a rarraba ba fa rarraba ta garinku ba karka kalli garinku kace ai mu da ma can kafin kaza to haka muke ko ba haka bane sai da kaza ta zo sannan aka rarraba a rarrabuwa tun kafin al'ummar farko su rarraba can baya-baya to ka koma ta farkon kafin a rabu to wannan shine misalin shine kuma madubin ka can zaka koma zamanin sahabbai kafin ai kungiyar khawarijawan kafin ai mu'tazila kafin shi'a ta zo kafin waye ta zo kafin waye ta zo duk ka aje suka koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai ina ce dai sahabban nan sun yi addini sun yi ko ba su yi ba wata irin hanya suka bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dariqa sunanta bakariya ta abubakar ta umar da Uthman da Ali babu dukkansu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke to ka koma ka bi wannan zamanin kuma wannan zamanin akwai shi akwai hanyar sanin sa yanzu ko babu akwai shine abin da ke cikin alqur'ani shine abin da ke cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son gaskiya ko ba ka bi wannan shine kuma abin da zaka samu a fahimtar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam duk suna nan a rubuce ba wani abu koyayye daga an ce wannan ya bantare ya ce bai yadda da sauran jama'a ba ya kafurta su kamar khawarijawa to baka tare da shi daga an ce ga wani kuma ya bantare bai yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafurta su ya koma yana bautawa ahlul baiti a da'awarsa bayan ba shi da alaka da ahlul baiti to wannan shi ma ba ruwanka da shi ba addinin manzon Allah bane wannan sallallahu alaihi wasallam wani addini ne daban daga an ce ga wani ya kama zikirin wani malami ya kyautata masa zato kamar da suke cewa shi ne asalin dama ɗari kunna ai kyautata zato ne ba wani abu wani malami ne ya yi wani zikiri haka sai Allah ya nuna masa yarda ta hanyar wannan ta hanyar mafarki sai ya ga Allah ya yarda da shi shikenan sai ya ci gaba don haka sai wasu suka zo suka koyi da shi ina nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye fi kowa iya zikiri annabi ya yi zikiri ko bai yi ba to ka koma ka bi nasa ka kyale waɗannan hanyoyin ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda نعيم ابن حماد كي فدي إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك كوكيك أين فإنك أنت الجماعة هنا إذن تو إن كذما كنا كان قسكيا ننتو كيني جماعة كوكيك أين ذكره البيهقي وغيره وقال أبو شامة عن مبارك أبو شامة هذه ينزياء أنبتها مبارك إن ابن فضالة عن الحسن البصري قال أن الحسن البصري في كون سانشي دلي اي دغو ما يرسو سكين صحاب تابعي دالبان من ين صحاب من صلى الله عليه وسلم ينا شوى السنة إتا سنة إننا نكوكي جي أنا شوى سنة 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 والذي لا إله إلا هو نارا اي دوان باب أبن بوتا سيشي فيني الله تو إتا سنة إننا بين الغالي والجافي اتكي اتكي tsakanin wanda ya wuce iyaka da kuma wanda ya fantare ya tsaya a baya tana nan a tsakiya kar ka zama cikin masu wuce iyaka ɗan azarbabi kada kuma ka tsaya a baya ka kibin hanya amma ka taho ka tsaya a tsakiya to nan ne sunna in ka duba aqidin sunna a kowanne babi za a ga su ne adalci su suka bi dacewa da hankali dama su aka samo su daga qur'ani su aka samo daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne fahimtar mutane masu adalci mutanen da suka fi kowa adalci a duniya su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tausayin al'umma
a cikin tausayin kuma suna kiran al'umma su bar san zuciyarsu su zo su bi hanya ko ba sa kashe al'umma ba sa kafirta al'umma to karka zama cikin masu wuce iyaka kamar irin khawarijawa karka zama cikin aljafi kamar murji'a da makamantan su fasbiru alaiha ya ku jama'a ku yi hakuri akan sunna din nan ashe sunna tana buƙatar hakuri za a tsangwame ka za a zage ka za a yi ma sunaye iri iri to kai hakuri fa inna ahlus sunnati domin ku ahlus sunna kanu aqallan nasi fi ma madha sune mafi karancin mutane a cikin abin da ya gabata na tarihin wannan al'umma ma'ana dama can ahlus sunna sune kadan wa hum aqallun nasi fi ma baqi a cikin abin da ya rage kuma a wannan mutanen al'umma wannan zamani a lokacin da yake magana kenan da abin da ya rage dai na wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune dai kadan din don haka kullun sune kadan alladhina suwaye su ga siffarsu lam yadhhabu ma'a ahli al-itraf fi itrafihim basu tafi tare da yan fantamawa yan jin dadin duniya yan ta more suna morewa tare da su ba basu bi su ba basu bi yan san zuciya ba wala ma'a ahli al-bid'i fi bid'ihim basu kuma bi yan bid'a a bid'a su ba ba sa tare da yan bid'a ba sa tare da kuma yan ta more yan ji dadin duniya tunda da ma'aikata yan bid'a su ne suwaye su ne masu guluwi yan jin daɗin duniya kuma yan ta more ba su damu ma da harkar addini ba su kuma su ne wani ahlul itirafi su dai a more a duniya to waɗannan su ne masu jafa'i me jafa'i shi ne ka san jafa'i ba a hausance ba shi ba hausance ya yi min jafa'i me ake nufi ba da jafa'i ya yi ma sharri ko yawwa to asali abin da ake nufi da jafa'i shine kin baiwa abu haƙƙinsa shine jafa'i asalin sa kenan don haka mai jafa'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maƙiyin manzon Allah ko wanda baya ba manzon Allah haƙƙinsa bai girmama manzon Allah yadda ya kamata ba to masu jafa'in nan sune yan ta more yan jin dadin duniya wanda basu damu da harkar addini ba su kuma masu wuce iyaka sune yan bid'a saboda addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai ishe su ba suna son kari an fahimci wannan shi yasa suka zama masu guluwi masu wuce iyaka to karka zama tare da yan bid'a karka zama tare da yan son zuciya yan son aji dadin duniya wanda addini ma ba ruwan su da shi don haka a ina zaka tsaya in waɗannan sun tsaya a baya yan son jin dadin duniya yan bid'a kuma sun tsallake addinin manzon Allah sun yi can gaba to kai ina kake ka tsaya tsakiya shine abinda malamin yake nufi wasabaru ala sunnatihi kuma sune waɗanda suka ahlus sunna sune waɗanda suka yi hakuri akan sunnar nan tasu hatta laqu rabbahum har suka hadu da hatta laqu rabbahum har suka hadu da ubangijin su fakadhalika insha Allahu fakunu to abinda nake kiran ku ko zama kenan insha Allah ku zama haka ku zama akan abinda yake shine gaskiya kuma ku roki Allah ya karbi ranku akan wannan gaskiya din kar ku damu da yan ta more yan jin dadin duniya wanda basu damu da addini ba wanda basu ba ruwan su ma da harkar addini gani suke ku yan wuce iyaka ne wani ma kaga me addinin ake kira mai tsanani ko ba haka bane kar ka bari zuciyarka ta samu wani abu dangane da gaskiya kana jin cewa ita ce wuce iyaka kana kyamar yan uwanka musulmi masu bin tafarkin magabata tafarkin qur'ani tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kyamace su yau kai kokari inda wani abu na kurakurai da suke yi a ja hankalinsu amma su ne abokan tafiyarka waɗanda suke kan tafarki madaidaici kar ka zama tare da masu wuce iyaka masu bid'a kar kuma ka zama daɗin duniyan nan shine kawai a gabanka so kawai kake ka more kai babban abin da ya dame ka shine a yi karatu a samu aiki a samu mota a samu mata a samu ƴaƴa a more a yi kaza a fantama kuma ba wata fantama duk wahala ake ciki kowa ka duba shi cikin wahala ki duk ƴaƴanka kana samun duniyar ta zo maka meye an yi kuɗin an yi gidan an yi waye kuma sai a koma bautawa ƴaƴa kuma haka bane kullun zancenka akan duk abin da ka tara kuma shikenan sai ƴaƴa haka muke ko ba haka muke da ka ba zancen wani zancen daɗi ma a wannan duniyar asalinta ka yi ƙoƙari ka zama ka yardar da Allah cikin duk abin da kake aikatawa wannan shine babba a kowace marhala ta rayuwarka to zama kana tare da Allah kana tare da abinda Allah yake so ba sai aka karkace maka ƴaƴanka ba abinda nake nufi shine in dai mutum hutu yake so to galibi rayuwarsa tana karuwa shekarunsa suna zuwa yana ƙara kudin duniyar kuma a lokacin yafi guje masa a lokacin kuma yafi shan wahalar tarata in kuma ya tarata a lokacin yafi saurin lalata ta kuma haka bane amma sai ga mutum wanda duniyar ce kawai ta dame shi shi duk baya kallon komai shi dai kawai ya samu kuɗi to karka zama tare da waɗannan ka samu abin da zaka rayu a kansa da tsare mutuncinka da kuma fita daga kaskanci kai aikin da ba za ka zama mai kaskanci ba amma kuma ka neme shi ta hanyar halaliyarka sannan ka taimaka wa al'umma ka taimaka wa ƴaƴan naka kai duk abin da za ka yi na taimako Allah kuma ka roƙe shi ya tabbatar da kai akan hanya madaidaiciya amma bid'a ba kai ba ita kowace iri duk abin da aka ce wannan saba wa sunna ne to kar ka shiga cikinsa kar ka zama tare da masu shi su yi abinsu ka yi abinka a zauna lafiya ka ci gaba da ilmantarwa da faɗakarwa da kiran al'umma Allah ya daidaita mana lamari Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya za mu tashi kan inda yake wa kana Muhammad ibn Aslam at-Tusi insha Allah mu tsaya anan darasin mu na gaba shine na 77 insha Allah Allah muke roko ya ƙara tabbatar da mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga karkacewa Allah kuma ya tabbatar da wato dugadugan mu akan sunna Allah sa albarka a ƴaƴan mu da matan mu da zuriya baki daya Allah ya dora su akan tafarki madaidaici Allah ya hana samarin mu daga lalacewa Allah tabbatar da alheri a wannan ƙasa ta mu da zaman lafiya cikakke da ƙarfin tattalin arziki da kuma tsayawa akan tafarki madaidaici sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ita muke sauraro bismillah na'am to addu'a ibada ce kuma babbar alama ta nuna kaskancin bawa da risuna ga ubangijinsa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana kuma ya hore mu da yin addu'a addu'a ana yin ta a cikin sallah kuma ana yin ta a wajen sallah ana yin ta a bigire wurare daban-daban da lokuta daban-daban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana amma wannan da mutane suke yi bayan sallar farilla liman ya juyo ya ce salati goma goma ga annabi a karanta kaza da kaza ta iya bakin salihina li ilafi kafa 11 ya ladihu 100 da makamantan waɗannan fatiha da salatul fati sai a shafa wannan bai zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarun da yayi na annabta shine liman a kullum bai taba juyowa ya ce salati goma goma ga annabi ba bai taba faɗin wannan ba kafa'an wannan ko kokonto ba mai ya juyo ya ce jama'a a karanto salatin annabi goma goma shine fa annabi to bai taba yi ba don haka ba hanya ba ce al'ada ce ta mutane kuma shehu dan fodiyo wanda ya san wannan al'adar ya ce bid'a ce shehu usmanu dan fodiyo a cikin bayanul bid'a da kuma ihya usunna bi ya ambaci cewa yin hakan nan bid'a ce an fahimta yawa don haka barin wannan mutum yayi addu'ar sama a cikin sallah tafi ba laifi bane idan mutum ya sallame ya gama zikirinsa lokacin in lokacin yin nafila ne ya tashi yayi nafila dan ya daga hannun ya roƙa shi duk babu wani abu ya amma a yi ta da jam'i a ce a karanto kaza a karanto kaza a karanto kaza wannan haƙiƙa shehu dan fodiyo ya ce bid'a ce da haka sai ka duba da shehu dan fodiyo da kuma masu yin wannan waye ya fi ilimi ko tai Allah ya samu dace wa alaikum salam bayan sallar isha suna haɗuwa suna mai kamar ya jam'i نعم to ni wannan ba ruwato daga sahabbai suna yin haka ba eh bi sifa mustamirra a ce haka ake ka iya cewa wata rana wani abu ya faru suna tare sun yi karatu ko su ce su yi amma haka ya zama ka san mutanen mu daga an fara abu to kuma sai ya zama wani abu wani lokaci irin karanta irin waɗannan masail din sai wani ya ce an samu talan wasu sahabbai ko wani daga cikin tabi'ai sun taba zama sun yi kaza nafila to kuma wani sai dauka haka ake yin ta da'ima ku bambance ya ƴan uwa akwai bambanci tsakanin abin da yake sunna da kuma abin da yake ya halatta an taba yin sa an ruwaito abu an taba yi baya nufin ya zama sunna an bunci abin da Allah mu rika kula da waɗannan kuma wasu samari wani lokacin muna son sabon abu kawai dai mu yi abu dan ba a taba yi ba kawai mu yi wannan ba hanya ba ce musamman kana cikin jama'ar da suke ba karatu ne ishe su ba kana fito da wani abu sabo sai ka zama kuma an zo ana tuhumar sunna saboda kai me dalilin da sai an yi sallan nafila bayan isha'i kawai saboda kila ka taba jin an ce wasu suna yi ba sunna ba ce sunna fa ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ba a samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ji wani yayi to ba zai zama sunna ba to da haka da Allah kula da waɗannan irin abubuwa ne na'am man wanda mu karanta yau ma'anar su kenan bin gaskiya yawwa ba taron jama'a ba musulmi kar ayi tawaye yawwa dama shi yasa siyakin shi ke fassara kuma shi yasa na raba mana abun biyu ya kamata mu gane cewa asali a gaskiyar ake bi ta bangaren abin da ya shafi me za ka yi na addini to gaskiyar za ka bi ta bangaren abin da ya shafi zamantakewa da zaman lafiya da al'umma shi kuma ka bi shugabancin musulmi kar kai masa tawaye kar ka fita da wani ra'ayi naka kar ka ce ba za ka bi abin da ake yi ba misali irin yadda za ka ji wasu a ce an ga wata sai su ba ruwansu da watan rediyo ko ba ruwansu da watan sarkin musulmi wannan tawaye ne kuma saba wa sunna ne kar ka ga cewa al'umma suna kan wani abu ka ce kai ne kawai akan gaskiya su akan bata suke wannan abun ba daidai bane kun fahimci wannan yawa wannan an ce jama'a ta bangaren zamantakewa da zaman lafiya da rashin tawaye da lazimtar shugabannin musulmi to an ce jama'a wannan abin da ake nufi kenan yau kuma wanda muka karanta su yakin da muke zance shine tsayawa akan gaskiya ko a ina take ana ji kun bambanta abubuwan shi yasa ne ta tambaya da zo an fahimci waɗannan abubuwan a rabe su yau dan galibin mutane suna fadawa bid'o'i ne da irin jin wannan sai mutum ya ce ai aljama'atu wahdaka aljama'atu ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdaka ko da kai kadai ne sai ya dauki cewa ba wanda ya fahimci gaskiyar sai shi kadai sai koma bayan gari sai ya tattara dalibai sai ana binsa sai ba sa sallah tare da mutane ba sa azumi tare da mutane to wannan kuma an khalafa wa jama'a asali min haythul asl kuma ba akan gaskiyar ake ba in ka ga dama ka kyamaci al'umma ka koma gefe ka kafirta al'umma to ka fita daga gaskiyar an fahimta gaskiyar ta sabule maka ba kai ne akan gaskiya ba duk mutumin da yake son gaskiya to yana tare da jama'ar gari baya fandare musu ya kafirta su an fahimci abu duk mutane ake da karantarwa da ilmantarwa da fadakar